الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أيها الله بديا ليبا مهدوى أولا يمتشي نرانا الجمعة شاتك وسبوتا شعبان hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1428 wanda kuma shi yayi daidai da 31 ga watan 8 shekarar miladiya ta 2007 a wannan majalisi mai albarka, majalisin tafsirin alqur'ani mai tsarki. Muna cikin tafsiri suratul rahman, kuma wannan shine majalisi na uku a cikin wannan sura, darasi ko darasi na uku a cikin wannan sura. Za mu tashi inda Allah madaukakin sarki yake cewa maradul bahrain yaltaqiyan.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Marajal bahrain yaltaqiyan بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
Allah madaukakin sarki, kamar yadda muka faɗa a cikin wannan sura, yana lissafa ni'imomin da Allah da yayi wa ƴan Adam, yayi wa ƴan Adam, yayi wa aljanu ni'imomin sa waɗanda ba sa lissaftuwa, kuma ni'imomi waɗanda suke nuna ƙudurar Ubangiji da ikon sa. Ni'imomin da ɗan Adam da yayi la'akari da su, ya tsaya yayi tintintini cikin su, to da bai kangare wa Allah madaukakin sarki ba, da bai hada Allah da wani cikin bauta ba, da bai daidaita Allah madaukakin sarki da wasu halittunsa ba. Allah madaukakin sarki yake cewa marajal bahrain shine wanda ya kwararo da tekuna guda biyu, yaltaqiyani wadanda suke haduwa, bainahuma barzakhun amma a tsakankanin su akwai wani shamaki, la yabghiyani daya baya shigan daya, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhibani da wadanda ni'imomi ne na Ubangijin kuke karyatawa ko aljanu da mutane. Ya khuruju minhum al-lu'lu' wal-marjan, dutsen lu'lu'u da dutsen marjan suna fita daga gare su. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban, don haka da wadanne ni'imomi ne na Ubangijin ku, ko mutane da aljanu kuke karyatawa. Anan Allah madaukakin sarki yana jawo hankalin halittunsa gaba daya zuwa da su yi duba ga ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya kinsa cikin halittan teku kala biyu, teku wanda yake na ruwa ne na zartsi da kuma wanda yake ruwa na dadi, su ne al-bahrain. Kalmar al-bahr tana nufin ruwa wanda yake da yawan gaske, zai iya yiwa ya zama mai zartsi ne, kuma zai iya yiwa ya zama mai dadi ne. Allah ya kwararo waɗannan tekuna guda biyu, maraja, wasu malamai suka ce ma'ana arsala, ya kwararo su, kamar yadda larabawa suke cewa arsala fulanun dabbatahu fil maraj, wato wane ya saki dabbarsa ya kora ta ta shiga makiyaya tana kiwo. Sannan kalmar maraj takan zo da ma'anar al-ikhtilat, maraja ay khallata, ya cakuda, kamar yadda Allah ya ce fahum fi amrin marij, suna cikin wani al'amari wanda yake cakudadde. Amma ma'anar ta anan shine ma'anar farko, Allah ya kwararo da ruwa, ya sako ruwa, ya halicce su. Al-bahrain tekuna guda biyu, wasu malamai sun yi kokarin su tantance wanda teku ake nufi da wanne, suka ce ana nufin khalijul arab da bahrul ajam. Khalijul arab wa wanda ake kiransa Kharijul Farisi, Persian Gulf, ko kuma na biyun kuma shine Khalijul Ajam. Khalijul Ajam shine Persian Gulf, shi kuma Khalijul Arab shine Al-Bahrul Ahmar. Wasu sun yi kokarin su tantance waɗannan tekuna guda biyu, kamar suna cewa Allah madaukakin sarki yana magana da Larabawa, yana gaya musu wasu tekuna guda biyu waɗanda suka sani su ne kaza da kaza. Wasu malaman suka ce ana nufin jinsin teku ɗin, kowane teku ya shiga ƙarƙashin waɗannan tekuna guda biyu da Allah ya faɗa. Don haka ba ana nufin wasu tekuna sanannu ƙayyadaddu ba a gurin Larabawa, ana nufin kowane teku, sawa'un teku ne na ruwan daɗi ko kuma na ruwan zartsi, kamar yadda Allah ya ce a wata aya, wa huwa alladhi maraja al-bahraini hadha 'azbun furatun wa hadha milhul ujaj waja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Allah madaukakin sarki shine wanda ya kwararo da tekuna guda biyu, daya mai dadi mai saukin hadiya, daya kuma mai gishiri mai zartsi kwarai da gaske. Sannan ya sanya shamaki a tsakankanin su ba sa haduwa, ya sanya tsari da kariya wacce take kare tsakanin waɗannan tekuna guda biyu. A wani gurin Allah madaukakin sarki ya bayyana cewa waɗannan tekuna guda biyu da ake gani, sawa'un mai daɗi ko mara daɗi, mai daɗi ko mai zartsi, aya ce daga cikin ayoyin Allah waɗanda suke nuna gudar kudararsa, suke nuna shi kadai ne wanda ya cancanta abauta masa. Amman ja'ala al-ardha qararan waja'ala fiha waja'ala khilalaha anharan waja'ala laha rawasiya waja'ala bainal bahraini hajiza a ilahum ma'a Allah bal aktharuhum la ya'lamu. Allah madaukakin sarki yace wane ne ya sanya kasa ta zama matabbata, ta zama a nitse, mutane suna rayuwa a doranta, sannan kuma ya sanya koramu suna gudana ta karkashin ta, sannan ya sanya duwar watsu waɗanda suka kafe ta ba ta girgiji, sannan kuma ya sanya shamaki tsakankanin tekuna guda biyu, teku wanda yake ɗauke da ruwan zartsi da wanda yake ɗauke da ruwan daɗi. Allah ya ce shi ya yi wannan aiki, shi ya cancanta a bauta masa ba wani ba, a ilahun ma'allah, yanzu ashe akwai wani abin da za a bauta wa kuma tare da Allah, tare da wanda ya yi wannan aiki? Allah ya ce bal aktharuhum la ya'lamu, bari da dama daga cikinsu ba su da ilimi, ilimin da zai yi musu jagoranci zuwa ga sanin hakika. Allah yana cewa ma yastawil bahrani hadha 'azbun furatun sa'igun sharabu wa hadha milhun ujaj wa min kullin ta'kuluna lahman tariya wa tastakhrijuna hilyatan talbasunaha wa taral fulka mawakhira fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Allah madaukakin sarki yake cewa tekuna guda biyu ba za su zama daidai wa daida ba, daya mai daɗi ne mai saukin hadiya, ɗayan kuma milhun ujaj mai tsananin zartsi ne. Amma daga cikin dukan waɗannan tekuna guda biyu kuna samun abinda za ku ci, ɗanye wanda shi ne kifi, ku kama kifi ɗanyensa wanda shi za ku ci, sannan wa tastakhrijuna hilyatan kuna fito da ababen ado daga cikinsa, daga cikinsu talbasuna ha wanda kuke yin ado da su, wa taral fulka mawakhira fihi kuma ku ga ainihin jiragen ruwa ko jiragen ruwa suna kutsawa a cikinsa, suna keta ruwansa, wali tabtaqu min fadlihi kuma Allah ya yi haka domin ku nemi falalarsa, wala allakum tashkuruna kuma wala allaku kai godiya, ku koma kan turba. Duk waɗannan ayoyi suna nuna ni'imar da Allah madaukakin sarki ya sanya cikin halittar waɗannan tekuna. Kamar yadda muka fara faɗa a satin da ya gabata cewa kashi uku bisa hudu na faɗin duniyar nan gaba ɗaya ruwa ne, uku bisa hudu, ci 71 cikin ɗari na faɗin duniyar nan ruwa ne, ruwa ne ya zagaye ta yake kewaye da ita, saura kashi ɗaya ne, to 29 cikin ɗari, a nan ne ɗan adam yake rayuwa, a nan ne dabbobi suke rayuwa, a kan wannan tudun ne Allah ya halicci tsaunuka, ya halicci dazuzzuka da manya-manyan bishiyoyi da Allah maɗaukakin sarki ya halitta duk a wannan ɗan tsukukun da ya saura aka yi wannan halittar, ma sauran farfajiyar duniya gaba ɗin ruwa ne, sannan kuma daga cikin ruwa ɗin shi mai zartsin ya fi yawa, ya fi mai daɗin yawa. Wannan mai zartsi akwai buƙatar duniya gare shi, domin ba dan wannan ruwa ba da yake mai zartsi, to da iskar da muke shaƙa sai ta gurɓace, sai ta lalace. Shi yake taimakawa wajen iskar da muke shaƙa ta ci gaba da wanzuwa mai kyau wacce ta dace da lafiyar ɗan adam, don har kullum akwai gas da yake fita daga tudun ƙasa wanda kuma yana da wari ƙwarai da gaske. Wannan ruwan mai zartsi shi yake taimakawa wajen ya kawar da wannan warin da yake tashi daga tudun ƙasa, ba don haka ba to da ɗan adam ba zai iya rayuwa a cikin doron ƙasa ɗin ba. To kaga ashe akwai hikima cikin halittar ruwa ɗin ya zama na yafi yawa sama da tudun ƙasa ɗin. Sannan Allah ya halicci shi kuma ruwan zartsi ya zama gwargwadon buƙatar su halittu ɗin, gwargwadon buƙatar mutum da dabba da tsirrai, ba a yi shi da yawa ba yadda zai wuce buƙatar su. Sannan wata hikima ta Ubangiji da wata ƙudura ta Ubangiji shi wannan ruwa da yake da daɗi wanda muke sha galibi yana samuwa ne daga ruwan sama da Allah maɗaukakin sarki yake saukarwa da kuma ƙanƙara da take narkewa. Wannan ruwan sama kuma asalinsa waɗannan tekuna ɗin da muke gani da na zartsin da wanda ba na zartsin ba, su ne wannan tiriri yake tashi daga cikinsu lokacin da rana ta dake su, tiririnsu zai yi sama ya je can ya haɗu da sanyin yanayi na sararin samaniya, sai ya zama girgije. Idan ya zama girgije kuma ya sauko, sai ya zama kuma ruwa mai daɗi, wanda asalinsa tiririn da ya tashi ne daga tekun mai zartsi wanda ba za ka iya sha ba. Da ya yi sama Allah maɗaukakin sarki ya haɗa shi da sanyin da yake sararin samaniya tare da zafin ranar da ya dake shi har ya yi sama, ya sauko ƙasa sai kuma ya zama ruwa mai daɗi sai kake sha. To sannan wannan ruwa da zai zama ya zo ya gudana a cikin ƙoramu shi ne kuma zai je ya haɗe daga ƙarshe da wannan teku ɗin. Haka Allah maɗaukakin sarki yake ta yin aikinsa. Wannan ba ƙaramar aya ba ce da za ta jawo hankalin bil adama ya fuskanci Allah maɗaukakin sarki, ba abun wasa ba ne. Kuma dokokin da ya kafa na a yi kaza a bar kaza su ne kaɗai za su fidda bil adama daga dukkan cikin wani kunci da yake, su kuma shi zai jefa bil adama cikin bala'i, cikin tashina da asara. Allah maɗaukakin sarki da ya halittar ruwa ya sanya halittu manya-manya a cikinsa, kamar yadda muka faɗa a satin da ya wuce, halittun da suke cikin ruwa sun fi waɗanda suke wajen ruwa, sun fi waɗanda suke tudu yawa, sun fi su girma, sannan sun fi su yawa. Har ma wasu malamai suke cewa kamar yadda Ibn Qayyim ya kawo a cikin Miftahu Daris Sa'ada yake cewa babu wata halitta da Allah maɗaukakin sarki ya halicce ta a doron ƙasa, a tudun ƙasa face akwai irinta a cikin ruwa, ta ɗan adam akwai irinsa, hatta dabba, raƙumi, sa, jaki, doki, duk akwai na ruwa. To sannan kuma akwai wasu halittun wanda suke cikin ruwa su kuma babu irinsu a doron ƙasa, sannan girmansu girma ne mai na fitar hankali, wanda har Ibn Qayyim yake faɗa ya ce wani lokaci har matafiya sukan yi tafiya a cikin ruwa su zo su iske wani guri su yi tsammanin tsibiri ne, sai sun sauka a wannan gurin sun barar raje, an fara ƙoƙarin a yi girki ana kunna wuta ashe wata dabba ce take hutawa. Don haka da ta ji zafin ruwa ta girgiza, sannan su fahimci cewa ashe zafin wuta ta girgiza, sannan sai su fahimci cewa ashe ba akan tsibiri suke ba, akan wata dabba suke. Idan muka karanta hadisin fitar su Abu Ubaidah ibn al-Jarrah lokacin da suka fita Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su cikin wata sariya wata ɗan runduna wacce za ta kai farmaki ta dawo suka rasa abinci suna yawo gidin teku sai suka ga teku ya je hoda wani makeken kifi wanda yake suke sifanta shi da cewa mahayin doki zai iya wucewa ta tsakankanin kayarsa to yana kan doki zai iya shiga tsakankanin kaya da kaya ya wuce to shine suka tsaya su ci ko kar su ci kaga wannan abu shirin kaga dole ne ka tsaya kana a ci ko kar a ci to shi da wasu suka ce ai bai kamata mu ci ba sai mun je mun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne manzon Allah ya ce musu ku ci wannan abin da ya fito halal ne gare ku to shi yasa a hadisin wancan bakauye Abdullahi al-Mudlaji wanda yake yawo yake safara a cikin ruwa ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa shi fa yana yawo cikin ruwa kuma yakan dauki ruwan alwalarsa a ruwan shansa da zai yi guziri to wani lokaci alwala takan kama shi ba ya da ruwan da zai yi alwala sai wannan da ya kuma ebe shi dan ya yi guziri ya yi alwala da ruwan teku ya san ruwan teku zartsi ne gare shi ba irin wanda yake amfani da shi a waje ba shine manzo Allah da ya tashi bashi ansa sai ya ce huwal tahuru ma'uhu alhillu maitatu shi teku ruwansa mai tsarki ne sannan kuma abin mushen cikin sa halal duk da cewa bai tambaye shi labarin mushen cikin ba shi ruwan ya tambaya afana tawadda'u min ma'il bahr to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kara masa da bashi fa'ida ta cewa mushen ciki ma halal ne kace saboda idan har ya ga yana shakkar yayi amfani da ruwan kaga babu shakka zai yi shakkar ma ko ya ci abin ciki tun haka inda ya tunda ko ya buƙaci wata rana zai yi amfani da ruwan ciki wata rana kuma zai buƙaci ya ci abinci to shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hararo buƙatar sa duk da bai yi wannan tambayar ba sai ya bashi ansa yace huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu baytatuhu ya ga ya masa cewa mushin cikin sa ma halal to haka Allah madaukakin sarki ya irin waɗannan manya-manyan halittu sannan kuma yake cewa yakhruju minhum al-lu'lu'u wal-marjan dutsen lu'lu'u da na marjan suna fita minhuma daga gare su wasu malamai suka ce wannan magana ce ma ta yawayawancin masu malaman tafsiri suka ce minhuma ay min ahadihima shine al-bahr al-malih ba al-bahr al-azb ba Allah yana fitar da lu'lu'u da marjani daga cikin tekun da yake mai zartsi ba mai dadi ba saboda haka minhuma ma'anarsa min ahadihima suka ce wannan salo ne na alqur'ani ko kuma salo ne ma na balarabe yakan yi irin wannan ta'abiri yayi magana ya faɗi abubuwa biyu yana nufin daya kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم suka ce me hana ba a saukar da wannan alqur'ani ba akan wani mutum min alqaryatayn daga alqaryatu biyu suna nufin daga daya daga cikin alqaryatu biyu ai min ihda alqaryatayn amma aka share mudaf din sai aka ce min alqaryatayn ai min ihda alqaryatayn ko maka ko ta'ifa me yasa ba a saukar da alqur'ani ga wani mutum babba ba daga cikin mutanen maka ko wani mutum babba daga cikin mutanen ta'ifa hakanan da inda Allah yake cewa ya ma'asharal jinni wal ins alam ya'tikum rusulun minkum suka ce ai min ahadikum ba dukanku ba domin akwai waɗanda suka ce Allah bai aiko da manzanni cikin aljanu ba ya aiko duk da manzanni ne cikin mutane su kuma aljanu aka tilasta musu su bi dukkan wani manzo da aka aiko na zamaninsu sauraka minkum ay min al-insi duk da cewa gashi da mirin zai iya komawa zuwa ga duka biyun da aka ambata ya ma'ashara al-jinni wal-insi to da aka ce minkum ay min al-insi, to da aka suka ce abinda aka fahimta shine ana samun lu'ulu'u da marjan daga cikin teku ne wanda yake da zartsi, ba daga cikin teku mai dadi ba. Amma daga baya bincike ya nuna cewa ana samu daga dukkan beku, ana samun lu'ulu'u da marjani daga cikin teku mai dadi, ana samu kuma daga cikin teku wanda yake mai zartsi. Wannan kuma shine zahirin Al-Qur'an da yace minhuma din nan yakhruju minhumal lu'lu'u, wannan shine zahirin Al-Qur'ani, yana nufin daga bedin babu abinda zai sa ka dauki Al-Qur'ani daga zahirinsa sai idan kana da wata kwakwarar hujja wacce zaka samu daga wasu nassoshin na shari'a Al-Qur'ani ko daga hadisi, sannan zaka fitar da shi daga zahirinsa wanda yake al-mutabadir ila dhihn, wanda kwakwalwa za ta fara fahimta kafin ta fahimci wancan nabi din. Duraka Al-Qur'ani abinda ya nuna ana fitar da lu'lu'u daga cikin teku mai zartsi, ana fitar da shi kuma daga cikin teku mai dadi. Waccan ayar da Allah ya ce wa ma yastawil bahrani hadha azbun furatun sa'igun sharabu wa hadha milhun ujaj, sai ya ce wa min kullin ta'kuluna lahman dhariya wa tastakhrijuna hilyatan talbasuna. Allah da ya ce tekuna guda biyu ba za su zama daidai ba, wannan ɗaya mai zaki ne, mai daɗi ne, mai daɗin haɗiya, wancan kuma mai zartsi ne, mai mara daɗin haɗiya, mara daɗin sha. Sai Allah ya ce wa min kullin, wannan tanwini iwad ne, ai wa min kulli ahadin, daga kowane ɗaya daga cikin waɗannan nau'ukan tekuna guda biyu, mai zartsi da mara da mai daɗi, ta'kuluna lahman dhariya, kuna cin nama wanda yake ɗanyensa shatab, kuna kama kifi da ransa daga cikin waɗannan tekuna guda biyu. Sannan ya ce wa tastakhrijuna hilyatan, sannan kuna fitar da kayan ado, sune lu'lu'u da walmarjan din, min kullin daga dukan biyun. Sannan kuma bincike ya nuna cewa ai daga dukan biyun ana samun lu'lu'u walmarjan, kaga wannan ya ƙara tabbatar da abinda Al-Qur'ani ya faɗa, ya ƙara tabbatar da zahirin Al-Qur'ani cewa daga dukan biyun ake fitar da lu'lu'u walmarjan, sai dai an fi samu daga tekun da yake mai zartsi, an fi samun lu'lu'u da walmarjan daga tekun da yake mai zartsi, ya fi kyau, ya fi ɗaukar ido, ya fi tsada sama da wanda ake samu daga tekun da yake mara zartsi, wannan kaɗan ne kwarai daga ciki, sannan bai kai kyan wanda ake samu daga cikin. To kasancewar bincike bai sa an gano ana iya samun daga tekun da yake mai daɗi ba, sai ya zama da masu tafsiri sai suka takaita abun akan abin da suka sani a zamaninsu, sai suke yawan fadar haka. Daga baya bincike ya nuna ai duka biyun ma ana samu, kaga sai ya dace da zahirin Al-Qur'ani, don haka ba mu da damar da zamu fitar da Al-Qur'ani daga zahirinsa sai idan muna da wata hujjar da take ƙarfa, wacce ita ma daga Al-Qur'anin ko sunna sahihiya aka same ta. Allah ya ce yana fitar da lu'lu'u, yana fitar da marjani daga cikin teku mai zartsi da kuma cikin teku mai daɗi. Sun ce lu'lu'u asalinsa dabba ne, wata ƴar dabba ce da take sauka can ƙasan ruwa, tana sauka cikin wani kwansu, wannan kwansan shi yake bata kariya daga dukkan haɗurra, tana da wata raga kamar irin ragar da masunci yake amfani da ita wajen su, me ake kiranta, kuma to wannan dabba, wannan halitta tana da irin wannan koma din, wannan koma din ita ce take tace abinda zai shiga cikin wannan kwansan, za ta tace ƙasa ba za ta shiga ba, tsakuwa ba za ta shiga ba, haka nan wani abin da zai cutar da wannan dabbar ba zai shiga ba. Sannan kuma a ƙarƙashin wannan komar ita dabbar tana da baki daban-daban, baki iri-iri, kowane baki kuma yana da labba guda huɗu. To idan har aka yi rashin dace ƙasa ko tsakuwa ta shiga cikin wannan kwansu, to ita wannan dabbar sai ta fitar da wani sinadari mai danko wanda zai kanayin nade wannan tsakuwa din ko wannan yashin da ya sauka, to daga nan ne yake zama lu'ulu. Don haka gwargwadon girman yashin da ya shiga ko tsakuwar da ta shiga gwargwadon girman lu'ulu, to kaji wani iko na Ubangiji. Idan wannan abin ya daskare sai ya zama lu'ulu, sai a ciro shi a sayar da shi da bala'in tsada. Shi kuwa marjani shi ma haka yake sauka can ƙasar ruwa, shi yana kan fito haka da wani yanayi kamar na bishiya, kamar bishiya yake fitowa, shi ma haka zai tsuro jikin falalan dutse kamar ingirici, sannan kuma yana yin wato mai ake kiransa abin nan da ba reshe ba, shi kansa sandar da za ta ɗauki rassan, sandar da za ta ɗauki shi kansa rassan da suke jikinsa, to wannan shi ne lu'ulu'u. To don Allah maɗaukakin sarki ya sanya wannan abun hado-hado ɗin a cikin ruwa, ɗan adam yana fito da shi ya yi kwalliya da shi ya sayar da shi da tsada ya kuɗanci. Kaga wannan duk ni'imomi ne na Ubangiji da ya kamata ɗan adam ya yi la'akari da su, su sa shi ya fahimci Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ne ya cancanta a bauta masa, babu wani wanda ya isa ya share wata doka ya ce ga ta abi in ba Allah maɗaukakin sarki ba. Sannan kuma dukkan wata doka, dukkan wata magana da za ta fito ba daga Allah da manzansa ba, ya kamata a yi mata tawaye, matukar ta sabawa abin da Allah da manzo suka zo da shi. Allah ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, da wace ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangijin kuke karyatawa? Ni'imar tekun da ya buku, ya sanya teku da irin wannan girma, kuma sannan ya sanya irin waɗannan amfanunnuka masu yawa a cikinsa da ni'imomi a cikinsa, ya sanya kariya tsakaninku da shi, da Allah ya ga dama sai tekun ya yi ambaliya gaba ɗaya ya haɗiye duniyar, ai ya fi duniya yawa, kuma ba wata katanga kuka gina wanda ta sha bakance ku tsakaninku da shi ba, amma Allah maɗaukakin sarki ya tsare shi, bai yi wa ambaliya ya danne ku gaba ɗaya ba, ya shanye ku da ruwan zartsi ɗin da na daɗin da kuke sha, sai Allah ya tsayar da shi da cewa ga yadda duniyar take a bulbule, amma Allah ya tsayar da shi. Da za ka tsaya a jikin teku za ka hango, za ka ga cewa babu wata kariya tsakaninka da shi, amma Allah ya riƙe shi bai haɗiye duniyar ba, da Allah ya ga dama sai ya haɗiye duniyar. Allah maɗaukakin sarki ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, da waɗanne ni'imomi ne biyu na Ubangijin kuke karyatawa? Na'am.
Wa lahul jawanil munsha'atu fil bahri kal a'lam fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
Na'am. Wata dai ni'ima ɗin daga cikin ni'imomin da Allah maɗaukakin sarki ya aje a cikin teku ɗin, ta ce ni'imar gudanar da jiragen ruwa a kan wannan teku. A duba girman jirgin ruwa, irin abin da yake ɗauke da shi na al'umma da kayayyaki da nauyinsa shi kansa, amma Allah maɗaukakin sarki ya iya gudanar da shi a kan ruwa ɗin. Wa yake riƙe da shi? Allah ne. Waye kinsa wa ɗan adam hikimar ya ƙera jirgin ruwa ɗin? Allah maɗaukakin sarki shi ya kinsa masa, shi ya ba shi dama ya yi wannan, sannan kuma shi yake tsare shi idan ya shiga ruwan. Shi ya sa da Allah ya tashi sai ya ce walahul jawaril munsha'at, ya ce aljawaril munsha'at, jiragen ruwa masu gudana a kan ruwa waɗanda ake ƙera su lahu na Ubangiji ne. Fil bahari suna gudana a cikin ruwa kal a'lam, kai ka ce manya-manyan duwar watsu ne. Sai Allah ya jingina wa kansa waɗannan jiragen ruwan da kuke gani, ya ce nashi ne, domin shi ya kinsa wa ɗan adam hikimar ya ƙera su, sannan kuma shi yake tsayar da su akan ruwa din nauyin su da din nauye-nauyen da suke dauke da su sannan kuma shine yake kare dan adam daga fadawa cikin halaka yayin da yake cikin wannan jirgin ruwa din saboda haka sai yace nashi ne bai ma ce kai ka kera ba ce kai ka halicce su ba sai yace walahu nashi ne domin shi yake gudanar da su aljawari wadanda suke gudana akan ruwa almunsha'at bi fathi shin wannan qira'a ce ita ce qira'ar jumhur wadanda ake kera su ake kagar su a gina su ko a ainihin a hada su ko kuma almunshi'at a wata qira'ar bi kasri shin walahul jawari almunshi'at sai zama min ansha'a addabata idza asra'a biha wato yana da wasu jiragen ruwa masu gaggawa in ka karanta shi bi kasri shin almunshi'at masu gaggawa larabawa sukan ce ansha'a ansha'a fulanun dabbata wa asra'a biha idan mutun ya su kwano dabbar sa a guje larabawa sukan yi amfani da kalmar ansha'a to almunshi'at su ne masu gudu akan ruwa don haka ayar ta dauki duka kira'o'in guda biyu don haka ma'anonin guda biyu duk ayar ta kunshe su Allah madaukakin sarki shine ya gudanar da waɗannan manya-manyan jiragen ruwa akan ruwa waɗanda kuke kagar su sannan kuma ya gudanar da su ya sanya su masu gaggawa a cikin ruwa Allah ce kal a'lam in ka gansu kamar duwar wasu haka zaka ga jirgin ruwa wani jirgin ruwan gari guda ne akwai komai a ciki wasu ma anan suke ko da yaushe don haka akwai kasuwa akwai gurin da za a je a yi bal akwai gurin da za a je a sha shayi akwai gurin da yan iska za su je su yi rawa su yi iskanci akwai manya-manyan benaye akwai kananan gidaje akwai tituna akwai gurin da ake aje motoci akwai gurin da wanda akwai gurin da jiragen sama za su sauka duk akwai wata duniya ce guda to amma duk da haka duk wannan nauyi nasu da halittar da Allah ya musu haka suke tafiya kan ruwa dauki allura jefa ta cikin ruwa ka gani za ta tafi za ta nitse allura amma wannan wawa keke abun wawa keke duniyar kuma ga tana tafiya akan ruwa waye wannan wa min ayatihi aljawari fil bahri kal a'lam in yasha yuskin ar-riha fayadhlalna rawakid ala dhahri inna fi dhalika la ayatin li kulli sabarin shakur yana daga cikin manya manyan ayoyin ubangiji waɗannan jiragen ruwa da suke gudana a cikin ruwa kai ka ce manya-manyan duwar wasu ne in ya sha in Allah ya ga dama yuskinin riha sai ya tsayar da iskar ta tsaya tsab jirgin ya ki tafiya fayadlalna rawaki da ala bahari jiragen duk su tsaya kawai su kasa motsi iska take gudanar da jirgin ta tafiyar da shi Allah ya so sai ya tsayar da wannan lalle a cikin yin haka a cikin yin wannan aiki da Ubangiji yayi akwai ayoyi manya-manya ga duk wanda yake mai yawan hakuri da yawan tsayawa yayi tunani cikin lamarin Ubangiji shakurun kuma mai mayar da mai godiya ga Ubangiji ta hanyar bauta masa to shi yasa malamai suke cewa wato duk wata halitta da Ubangiji yayi sawa'un yayi ta kai tsaye ko ya ba wani dan adam dama yayi wannan abin to akwai aya babba ta Ubangiji a ciki kai ka buga jirgin ruwan ka dora shi ya tafi akan ruwa to kuma aya ce ta Ubangiji a cikin wannan domin da bai ga dama ba jirgin ruwan ba zai gudana ba da bai ga dama ba ruwan sai ya nitse ka duba jirgin ruwan nan Titanic wanda British suka gina aka yi shekara da shekaru ana gina su aka kashe makudan kudi miliyoyin kudi aka kashe a lokacin 1912 shekara da shekaru aka ce an gina wani jirgin ruwa wanda ya fi ƙarfin nitsewa, ya fi ƙarfin faduwa, ya fi ƙarfin igiyar ruwa, ya fi ƙarfin iska. Masu ginin waɗanda suka gina shi ɗin aka yi ta hira da su a jaridu, kafofin watsa labari suna ta yi wa Allah gatsari. An yi jirgin ruwan da ya fi ƙarfin ruwan, ana yi wa Allah gatsari. An gina shi an tana dukkan wani abu na alfahari a ciki, an yi shi gida-gida, gida abinnan hawan sama da na ƙasa kuma, wasu a can sama, wasu kuma a can ƙasar ruwan. Haka aka yi shi, komai akwai a ciki, an tanadi komai na alfahari. Aka ce za a fita a yi tafiyar shekara guda, sai wane da wane ne zai iya yankan tikiti. Manya-manyan masu kuɗi daga Amerika waɗanda suka shahara miliyoyi ne ake cewa ko millionaires, suka zo suka abin nan, suka sai tikiti akan za su shiga jirgin da ya fi ƙarfin ƙudurar Ubangiji. Wallahi ya kwashi mutum 2,220, aka danna, aka kwashi masu kaɗe-kaɗe da katan-katan ɗingiya da duk abin da za a buƙata har a je a dawo. Kwana huɗu rak jirgin nan ya yi a cikin ruwa. Kwana huɗu, awa uku ne, awa huɗu ne, awa huɗu rak malam sai jirgi ya fara yin ƙasa. Jirgi kawai malam sai fara ƙasa, jirgin da ya fi ƙarfin ƙudura malam. Mutum 1,513 sai da suka daki birji, ba wanda ya kai labari. 1,513, to Allah za a gaya za a yi wa irin wannan gatsali. Shi yake riƙe jirgin, amma ɗan adam saboda fitsara da kangarewa a lokacin da ya fi kowane lokaci shiga hatsari, a lokacin kuma zai wa Allah gatsari. Ka duba wasu ba sa tashi lalata sa sai sun hau jirgin sama, da an gama tashi sama sai a ce komai ya daidaita, mutane a iya shakatawa, sai ga ana yawo ana raba giya. Kuma akwai matan da suke irin ƙasashe masu kamewa, kamar irin ƙasar Saudiya misali, matan Laraba nan da ba a barin mace ta fito babu hijabi, sai ta rufe kanta ruf da baƙaƙen kayayyakin nan. Wasu suna son holiya da iskanci, za su sa hijabin aje iyafuta ai komai, da an hau jirgi aka ce jirgi ya daidaita, sai ta shiga banɗaki ta cire, sai daga ita sai mini skirt, kai ba ɗan kwali. A lokacin da aka fi kowane lokaci shiga haɗari, a lokacin kuma za a saba wa Allah, don kuwa a yi ta addu'a a sauka lafiya. Ni ban ga wani abu mai haɗari da ɗan adam in ya haushi kawai ya kamata ya saddaƙar irin jirgin sama ba, amma kuma babu wani abin da ɗan adam yake nutsuwa kuma in ya haushi irin jirgin sama, wai ɗan fashi ba zai tare shi ba. To shi ne Allah yake cewa walahul jawaril munshi'ati fil bahri kal a'lam, Allah shi yake da jiragen ruwa masu gudana waɗanda ake ƙaga su, fil bahri suna gudana a cikin teku, kal a'lam kamar manya-manyan jirage, manya-manyan duwatsu. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, da waɗanne ni'imomi ne na Ubangijinku kuke ƙaryatawa. Ibn Abi Hatim ya ruwaito asar daga Sayyidina Ali ko daga Amrat ibn Suwayd, yake cewa kuntu ma'a Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ala shatil Furat, na fita ni da Sayyidina Ali mun tsaya a daura da tekun Furat cikin kasar Iraki.
Sai ga wani jirgin ruwa ya zo,
an daga filafilansa waɗannan tutocin nasa wanda suke kadawa. Sai da Ali ya hango shi, sai ya daga hannunsa sama, sai ya ce, ya ƙoru Allahu azza wa jalla wa lahul jawari al-munshi'ati fil bahri kal a'la. Sai ya ce, wallazi ansha'aha tajri fi buhurihi ma qataltu Uthman wa ma mala'tu ala qatlihi. Da ya ga jirgin ruwan sai ya daga hannu, ya ce, Allah yana cewa shi yake da jiragen ruwa waɗanda suke gudana a cikin ruwa kamar manya-manyan duwar wasu. Sai ya ce, na rantse da wanda ya ƙirƙiri ya halicci waɗannan jiragen ruwan suna gudana a cikin teku, na rantse da wanda ya yi wannan aikin ba hannuna a cikin kashe Sayyidina Usman. Saboda akwai wasu ‘yan tawaye da suke zargin da hannunsa, alhalin shi ya aika ‘ya’yansa Sayyidina Husaini, Hassan da Husaini, ya ce, ku je sai dai a kashe ku, ku tsaya ku ga kun ba shi kariya. Wanda zai aiki ‘ya’yansa ya ce, a je a yi gadin Sayyidina Usman, kuma a ce da hannunsa. Shi ne da ya ga wannan jirgi, ga dai wani abin da yake nuna babbar kudura ta Ubangiji, sai ya rantsuwa da wannan kudura din. Ce, wallazi ansha'a hadhihi safina tajri fi buhurihi ma qataltu Usman wala mala'tu ala qatlihi. Allah ya ci gaba da cewa, kullu man 'alayha,
kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sha'n fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
Allah ya ce, kullu man 'alayha fan, dukkan wani wanda yake kan ƙasa, kan doron ƙasa mai ƙarewa ne. Wa yabqa wajhu rabbika, fuskar Ubangijinka ita za ta wanzu. Dhul jalali, ma'abucin girma wal ikrami da karamci. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, da waɗanne ni'imomi ne na Ubangijinku ku mutane da aljanu kuke karyatawa. Bayan Allah maɗaukakin sarki ya faɗi halittar ɗan adam, ya halicce shi da babu shi, sannan ya lissafta ni'imomin da ya yi masa tun daga ni'imar teku da ruwan da ya sanya masa zai sha, da ruwan da zai ainihin ba shi wani amfani, wata kariya ta musamman, sannan da jiragen ruwa da Allah ya ba shi damar ya kera domin ya yawo a bisa doron ruwa, sannan kuma ya shiga cikin kulawa ta Ubangiji, Ubangiji ya tsare shi a yayin da yake zirga-zirga ya kai nan ya kai can wajen neman abin duniya, abin da zai rayu. Allah kuma yana ba shi kariya daga dukkan abin da zai zama masa halaka, zai zama masa wato hatsari. To kada ɗan adam ya saki jiki ya manta da mutuwa, ganin gashi Allah ya hore masa sama da ƙasa, duniyar gaba ɗaya Allah ya hore masa tudu da ruwa, yana kai kawo, yana fafutuka wajen neman abin da zai ci, wajen kuma neman abin da zai tsira. To kada wannan ya manta fa cewa zai ƙare. Yadda Allah ya yi wannan abin, haka kuma zai share ku gaba ɗaya, ya zama kamar babu ku gaba ɗaya. Kuna ji ana faɗar teku da girmansa, da duwar wasu da girmansa, da abubuwan da Allah ya shimfiɗa a cikinsu. To kada ku zaci cewa wasu abubuwa ne masu wanzuwa har ku saki jiki, har ku miƙe ƙafa. Kullu man 'alayha fan, duk abin da yake kanta, alaiha ay al-ard, ba a ambace ta ba, saboda siyakin magana, yadda aka koro magana zai sa ka fahimta. Al-Qur'ani yana irin wannan salo, ba sai an faɗi menene ba, ce kullu man 'alayha, waɗanda duk suke kan doron ƙasa, fanin masu ƙarewa ne, babu wanda zai wanzu wannan halitta. Duk girman da Allah ya yi da su, da ya musu, za su ƙare, zai tafiyar da su. Duwar wasu da aka gani Allah zai tafiyar da su, tekuna da aka gani Allah zai tafiyar da su, komai da ya halitta Allah zai tafiyar da su, babu abin da zai wanzu illa fuskar ubangijinka illa zatin ubangijinka ay wa yabqa Allahu dhul wajhi Allah mai fuska shi da zai wanzu a cikin ayar akwai tabbatar da sifa ta fuska ga ubangiji wanda shi ko a aqidar mutaahilus sunna ba ma kore ba duk Allah duk wata sifar da zai sifanta kansa da shi a antum a'lamu abillah ko kuka sani ko Allah ne ya sani shi ya fadi yana da fuska to za mu tabbatar da wannan sifa din da ya fada a bisa ka'idar da ya dora mu akai laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir babu wani abin da yayi kama da shi ba wani abin da yayi tamka da shi shi ne mai ji shi ne mai gani ya fara gabatar da kore kamancece ne yasa da dukkan wasu halitta tashi sannan kuma ya tabbatar wa da kansa ji da gani duk da cewa mu dinnan mun yadda akwai a abin nan halittar sa Allah ya yi halittar sa akwai wanda suke ji suke gani Allah ya halicci dan adam ya sanya shi waje annahu sami'an basira Allah ya sanya dan adam mai ji mai gani duk da ya ce dan adam yana ji sami'un ne kuma basirun ne sannan kuma ya sifanta kanshi shi ma sami'un ne basirun ashe zamu kore wa Allah as-sam'u wal basaru saboda dan adam yana da as-sam'u wal basaru zamu kore abinda zamu ce shine sam'u Allah laysa ka sam'ina wa basaru Allah laysa ka basarina Allah yana ji ba irin jinmu ba Allah yana gani ba irin ganinmu ba amma ba mu ce baya ji ba baya gani idan muka yi haka to muna soke alqur'ani muna ƙaryata alqur'ani don haka ahlus sunna tun kafuwar tarihi ko tun kafuwar musulunci tun daga kansa habbai har zuwa yau ba sa bankara wata sifa daga cikin sifofin Allah in Allah ya ce kaza to za su tabbatar da wannan tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir za su tabbatar wa da Allah hannu bal yadahu mabsuutatan za su tabbatar wa da Allah hannaye biyu amma ba za su yi tawili ba su ce kudura ake ne domin ba za ka ce bal kudura tahu ba ba a tasniyar kudura ba kuma za ka ce ni'ima ake nufi ba don ba za ka ce bal ni'ima tahu haka bal ya dahu haka yake bal ya dahu amma a bisa ka'idar laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir abinda ake karantar da ku a makaranta a cikin jawharatut tauhid wa kullu nafsin awhama tashbiha aw wil awfa with wa rum tanziha to ka watsar da wannan a ce wai duk wani nafsi wanda ya kawo maka wahami cewa Allah ya yi kama da wani halittarsa to ka bankara shi ka sake masa hanya ka fitar da shi daga layi shi ne awwilhu awfaw with ko ka ce bai da ma'ana ne ya zama wata tsotsuwa ta halaka ba inda Allah maɗaukakin sarki ya san akwai halaka wajen sifanta kansa wajen a sifanta shi da waɗannan sifofi ba zai kawo shi alkur'ani ba kamar yanda wani daga cikin malamai saboda narkewa da dafewa cikin aqidar ash'ariyanci yake cewa al-akhdhu bi zawahir al-qur'ani kufr wai ka rike doran al-qur'ani to zai kai ka ga kafirci yake cewa aslu ne min usulil kufr wannan manyansa sun fada tun kafin ya fada manyansa waɗanda suka zame sun fada irin wannan magana wannan yana cikin abin da sawu ya rubuta saboda yana kan irin wannan turbar yana kan irin wannan hanyar to mu ba mu yadda akwai kafirci a cikin alkur'ani alkur'ani littafi ne na shari'a littafi ne na shari'a babu wani abin da zai zaba dan adam ya zame a ciki sai dai ya jawo shi zuwa ga hanya haka Allah ya tabbatar da waɗannan sifofi to za mu tabbatar da su a kan ka'idar laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir Allah yana da waɗannan sifofi amma ba su yi kama da na halittarsa ba shi ya bar wa kansa sanin irin kamannin yadda suke ba ma tabbatar da kaifiya sannan ko ba ma tamthili sannan ko ba ma ta'tili mu soke sifar gaba daya don haka anan Allah madaukakin sarki ya sifar ta kansa da wajhu ce wajhu rabbika amma masu tawili suka wasu su ce wa yabqa wajhu rabbika wajhu din nan za'id ne kenan wa yabqa rabbuka ubangijin kai wanzu sai a ce wajhu din zaid ne ko ku a ce ba za a sifanta shi da wajhu ba sai dai a bar shi a matsayin zati wa yabqa wajhu ay zatu zatu rabbika to duk wannan tawili ne ahli sunna ba sa kan wannan Allah ce wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha innama nut'imukum liwajhi llahi ibnu abbas yace zul jalali wal ikram aidu al azamati wal kibriya Allah shine wanda yake da kasaita shine kuma wanda ya isa shi kadai ne zai wanzu to bayan Allah madaukakin sarki ya fadi cewa dukkan halittunsa za su daidaitu wajen karewa babu wanda za a bari sannan za su koma zuwa ga ranar lahira sannan kuma shi ne zai yi musu hukunci ya yi musu hukunci da adalci wanda ya yi alheri Allah madaukakin sarki ya kai shi gidan aljanna da falalarsa wanda kuma ya yi ba daidai ba Allah ya sakanka masa gwargwadon irin aikinsa da adalcinsa Allah ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban to da wace ni'ima ce ta ubangijinku ku mutane da aljanu kuke karyatawa sannan ya ci gaba da cewa yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sha'an wadanda suke cikin sammai da wadanda suke cikin kasa dukkaninsu suna roƙon ubangiji suna nuna buƙatuwarsu zuwa ga ubangiji Allah yake nuna mana cewa shi kadai ne wanda yake nawadaci da baya buƙatar komai a gun kowa amma kowace irin halitta tana da buƙatuwa zuwa ga Allah sawa'un a sama yayi ta ko a ƙasa wadanda suke sama suna roƙon ubangiji suna neman gafara ga mu'minai mala'iku da Allah madaukakin sarki ya aje a sama suna yin wannan alladhina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna lilladhina amanu rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladhina tabu wa tabu sabilak wa qihim 'adaban jahim haka mala'iku suke wa mu'minai addu'a suna nema musu gafara suna cewa ya ubangiji ka gafarta mu waɗanda suka tuba suka tsaya kan tafarkinka suka bi tafarkinka Allah ka tsare su shiga jahannama haka suke ma dukkan wani mu'mini addu'a kullun haka Allah ya aje su suna wannan aiki kaga wanda suke cikin sammai suna roƙon ubangiji haka nan wanda yake ƙasa shi ma yana da buƙatuwa zuwa ga ubangiji yas'alu Allah subhanahu wa ta'ala imma su'ala lisan wa imma su'ala al-hal su'ala lisan aw su'ala al-hal ko dai ya bude baki ya ce Allah kai mu Allah yi mun kaza Allah ba ni kaza Allah tsare ni kaza wannan addu'a ce da yake da harshen sa ko kuma yanayin sa ya nuna yana da buƙatuwa zuwa ga Allah ko kafiri bai bude baki ya ce Allah ya masa ba yana son Allah ya masa yana son Allah ya saukar da ruwan sama yana son Allah ya fito da tsirrai yana son Allah ya bashi lafiya yana son Allah ya bashi mauli duk wannan ba roƙo bane ko bai furta da bakinsa ba yana buƙatar waɗannan abubuwa don haka ko dai yayi roƙo roƙon da Allah zai sakanka masa akai ya biya shi sannan kuma ya masa sakayya shine su'al na at-tadhallul wat-tadarru ila Allah yayi roƙo na yana kaskantar da kai ga Allah ya Allah na yadda da girmanka na yadda da daukakarka na yadda da wahadaniyarka ya ubangiji ka bani kaza ka bani kaza Allah yana iya bashi kuma sannan ya sakanka masa akan addu'ar dan wannan addu'ar ne ibada ce wannan roƙon da yayi ibada ne wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhil ubangijin ku yace ku roke ni ku tambaye ni in an samu waɗanda suke girman kai ba za su roke ni ba kaga sai ce illal ladzina yastakbiruna an ibadati ya sanya roƙon ibada ce wanda suke girman kai ga barin ibada ta za su shiga jahannama suna kaskantattu to in ka baka bude baki ma ka roƙi Allah ba to kai takabburanci ga ubangiji kuma ubangiji yana jiran kai maka mummunan sakamako ashe addu'a din nan ita kanta ibada ce kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi sahihi wanda Tirmidhi ya rawaito addu'a huwa al-ibada addu'a ita ce ibadar saboda haka dukkan wani abu da muke yi addu'a ce muke yi ibada muke yi roƙon ubangiji muke yi nuna kaskancin mu gaba ga ubangijin mu muke yi don haka a ce wai akwai wasu waɗanda saboda isa da riƙa cikin walittaka su ba sai sun roƙi Allah sun fi ƙarfin su roƙi Allah har aka wata kissa ta ƙarya a jinginawa annabi Ibrahim wai lokacin da aka kwashe shi cikin majaujawa za a watsa shi cikin wuta Jibrilu ya zo ya ce yaya a roƙa maka Allah sai ya ce hasbi min su'ali ilmuhu bihali wai tunda ya san halin da nake ciki wanda ya isa ba sai na roƙe shi ba ai ya san gani can an za a watsa ni wuta me zai sa kuma sai na ce yi mu tare da cewa alkur'ani cike yake da addu'o'in sayyidina Ibrahim a wancan lokutan da yake waɗannan addu'o'i bai Allah bai san halin da yake ciki ba rabbana waj'alna muslimin laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim ba shine yake wannan addu'ar ba ba shine yake rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baytikal muharram rabbana liyuqimus salat فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون بألا نيتي كيسو تنبا تودم بيكي غير مسا تكاقا وانا نزلنا مكا وانشان أبن دأكا وقالياج باقس كي أبن تسياسا موسكم ويسو سنزم أينهم أهل الله سمود عكا ويبا سيسورو كي الله با أي الله يسان هل تسكيت سنفا النبا با أكوي النبن دبيرو كي الله با duk annabawan nan sun roki Allah hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam littafan hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su cike suke da addu'o'i da annabi sallallahu alaihi wasallam yake har ma wasu malamai suka ware littafai na musamman dan bayanin addu'o'in da manzo sallallahu alaihi wasallam yake safe da yamma in zai yi bacci in ya tashi daga bacci in ya ci abinci in ya gama cin abinci in zai sa riga in ya cire riga duk gaba ɗaya suka zo annabi yana yin wannan addu'a to akwai wanda ya kai annabi ko shi manzo sallallahu alaihi wasallam bai san halin da shi wannan bawan Allah yake ciki bai san halin da shi Allah bai san halin da shi yake ciki ba saboda haka wannan ba magana bace magana ce ta masu takabburanci a ce wai hasbi min su'ali ilmuhu bihali wannan ba magana bace ta musulmi Allah ce yas'aluhu man fis samawati wal ardi kullu yawmin huwa fi sha'n a kowane lokaci yawmin anan bi ma'ana alwaqt a kowane lokaci ba ana nufin daga huduwar rana zuwa faduwar ta ba ana nufin a kowane lokaci huwa fi sha'n yana cikin wani sha'ani yana cikin wani aiki ya ba wani dukiya ya ba wani wadata ya tsiya ta wani ya ba wani lafiya ya karba lafiyar daga wajen wani ya ba wani mulki ya kwace mulkin daga gurin wani ya ba ma wani kwanciyar hankali da nutsuwa ya firgita wani ya razana wani haka Allah yake ta yin aikinsa kulla yawmin huwa fi sha'ni fi sha'nin kamar yadda wani malami yake cewa fi sha'nin yubdihi la yabtadi la yabtadihi fi shu'unin yubdiha la yabtadiha ayyukan da yake bayyanawa ba wai a lokacin da ya kire su ba Allah ya riga ya rubuta komai ya halitta komai sai dai dinga bayyana aiki wancan Allah ya riga ya rubuta shi tsaya cewa zai yi ko yayi kudin zai yi kasa sai yayi sama kuma Allah ya rubuto da shi kasa wani kuma yana kasan Allah zai daukaka shi wani kuma yana lafiya Allah ya sa masa wani kuma da ransa Allah ya karbi rayuwarsa haka Allah yake ayyukansa kullu yawmin huwa fi sha'n to Allah yana fadar wannan muna karantawa sannan kuma wasu suna cewa Allah ya tattara aikin gaba daya don kama wani difitinsa sunan difitin gausi ko kudubi yanzu wannan ba kafirci bane harshe gausin ya dinga kafafa a cikin waƙensa yana cewa qad khassani bil ilmi wat tasrifi in qultu kun yakun bila taswiri wai Allah ya kebance shi da wani ilimi da musamman Allah tsare mu da wannan ilimin da yake fice shi. Sannan in qultu abinna wat tasrifi da sarrafa duniya, nake gudanar da duniya, shi yake sarrafa mu. Wani sufi kwanaki yake ce mun ai mu muke rike da ku, na ce to ku sake mu mu bare, ku sake mu mu bare ba masu, in dai ku kuke rike da mu to ba masu, ku sake mu mu bare. Haka kawai yan duniya, ya ce ai su ba yan duniya ba ne, su fa ba ɗan duniya ba ne. Na ce da shi aiko ba ɗan duniya su irin, inda ba dan muna tsoron lahira ba, muwa duk ba sai mu zama ɗan duniya ba, a ci duniyar da mu kawai saboda muna tsoron lahira ne. Sai ya ce da ni wace lahirar kuma, wallahi ce mu wace lahirar, na ce a kai ba kai da lahirar ba, ya ce a ai kawai kaura ne daga nan a matsacin, amma ina lahirar take, ba lahira ba lahira. Ya ce ki ai wannan duk kuka rubuta a cikin takaddu, kuka rikirkita da mutane lissafi, wallahi abin da yake ga muke dama ai suna nufin kiran shari'a ilmin rusul, ilimi ne na takaddu, wai ilimin su shi kuma ilmul khiraqi, ilimi ne na tsumma, a zauna cikin tsumma da datti da kazanta. Wani kamar na Khatibul Baghdadi ya ka a tarihu Baghdad, ya fita zai tafi karatu, zai tafi wajen Muhammad ibn Abbas al-Duri, Abbas ibn Muhammad al-Duri, ɗaya daga cikin almajiran Yahya ibn Ma'in, ya kwashi littafin hadisi zai je karanta. Sai wani daga cikin sufayen ya ganshi, ya ce a ina za ka je? Ya ce zai je majalisin Abbas ibn Muhammad al-Duri. Ya ce tada'u ilm al-khiraqi wa ta'khudhu ilm al-waraqi, kabar ilmin tsummo karan ka kama ilmin takaddu. Sai ya karbi takaddun da hadisan da ya dauko ya yayyaga, tun daga wannan lokacin wannan ya ci gaba da zama a jahilinsa. Yana daga cikin tafiyar wannan tafiya, ilimin shari'a baya da muhimmanci, wannan zama da cikin datti din, duk da yanzu ne na ga yanzu dattin an yanzu ba kowa yake zama cikin dattin ba. To kaga Allah yana cewa kulla yawmin huwa fi sha'an, amma a ce wai akwai gausi, shi daman ɗaya ake yi a kowane zamani, kwaya ɗaya ne baya da shariki, shi gaba ɗaya Allah yake tattara sha'anin duniyar gaba ɗaya don kamasa. Ruwan sama da tsiro da yake fitowa daga ƙasa, da lafiya da rashin lafiya, da wadata da rashin ta, da musiba da zaman lafiya, duk shi yake kawo. In aka yi zabe ka ci gausi ne, in aka yi zabe ka faɗi gausi ne, ka da kai ka je kasuwanci kai riba gausi ne baka, ka faɗi a kasuwanci ka gausi ne baka. To kaga ya zama na Allah din baya da aiki. Wannan maganar kulla yawmin huwa fi sha'an ta koma ta gausi, dan shi ne kulla yawmin huwa fi sha'an din kuma yanzu ba Allah ba. To wannan aqidar gausi din aqida ce ta kafirci, ba aqida ce ta musulunci ba, ba aqidar musulunci ba ce. Duk wanda ya nada kansa gausi, dan shi gausi shi ya ce shi ɗaya ne, shi kudubi shi ne kamar turken da ya rike duniya, shi yasa ake cewa kudub, kalmar kudub tana nufin turke, shi ne turken da ya rike duniya. Akwai autadu da yake da su guda hudu, ɗaya a bangon duniyan gabas, ɗaya a bangon duniyan yamma, ɗaya kudu, ɗaya arewa, su suka tallafo can ya ba su wannan aikin. Sannan akwai kuma abdalu, su kuma su 40, su kuma abdalu suna nan, duk wanda ya mutu za a cike gurbinsa kamar 'yan majalisa ne. Sannan akwai taron da suke duk shekara sau ɗaya, Gausu sheke shugabantar taron. Taron majalisa shi ne shugaban majalisa, za a tara autadu da abdalu don a haɗu a yi jawabi, kowa ya kawo irin aikin da ya yi da rahotar da abubuwan da suka gudana. Wannan duk kafirci ne, ba musulunci ba. Kulla yawmin huwa fi sha'an, Allah madaukakin sarki shi yake da wannan sifa. Ya tabbata cikin hadisin Ibn Majah, haka nan Ibn Abi Asim a cikin littafin As-Sunnah, da wasu susurwatu hadisi daga Ummi Darda, ita kuma daga Abi Darda, yace ya ji Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karanta wannan aya, kulla yawmin huwa fi sha'an, da ya karanta wannan aya sai yace min sha'nihi an yaghfira dhanban wa yufarrija karban wa yarfa'u qauman wa yada'u akharin. Yana daga cikin sha'anin Ubangiji ya gafarta zunubi, ya yaye bakin ciki, ya daukaka wasu mutanen, ya kuma kaskantar da wasu mutanen. To wannan wani bangare ne na aikin Ubangiji. Ubayd ibn Umair tabi'i ne daga cikin tabi'ai, yake cewa kullu yawmin fi sha'an, qala min sha'nihi an yujiba da'iyan. Yana daga cikin aikin Ubangiji ya ansa mai addu'a, wa yuti sa'ilan, wanda ya roƙa ya bashi, aw ya fukka aniyan, ko wanda yake cikin wato ribataccen yaki ne ko bawa ne, Ubangiji madaukakin sarki ya sa masa mafita, aw ya shfi saqiman, ko ya bawa mara lafiya lafiya, kullun cikin wannan yake. Amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su, waye yake wannan aiki idan mai wanda yake cikin tsanani ya roƙe shi ya ansa masa, waye yake yin wannan? Allah madaukakin sarki shi yake wannan. To shi ne Allah ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, to da wace ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangijin ke karyatawa wannan ni'imar, ko ku sauran ni'imomi da suka gabata? Babu shakka kowace ni'ima daga cikin waɗannan ni'imomin ta isa ta ja ku zuwa ga sanin girman Allah, ku daina yi masa gatsali, da sanin girman Allah ku daina saba masa. To amma saboda kangarewar dan adam da kangarewar aljan da taurin kai nashi, ya zama na waɗannan ni'imomin da yake gani, yake cakuduwa da su, yake amfana da su, ba su sanya shi ya tsaya ya daidaita digadigansa akan tafarkin Allah ba. Ya zan ya kama wasu hanyoyi sabanin hanyoyin da Allah madaukakin sarki, hanyar da Allah madaukakin sarki ya aiko annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shi. Za mu tsaya anan insha Allah, sati na gaba za mu ci gaba bi iznillah. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Adam Allah ya ji kansa da rahmat, sai karbi shahadarsa, ya alkinta bayansa, ya karfafa da'awarsa, ya yada iliminsa, ya tabbatar daga digadigan mu akan bin tafarkin da ya rasu a kansa. Mu ma muna fatan Allah madaukakin sarki ya yi mana irin wannan cikawar karatunsa da aka saba sawa a azumi kafofin watsa labarai, sawa'un wanda ake ji ko wanda ake gani. Wannan shekaran ma ana da wannan niyya, kuma wannan niyya ba za ta dakata ba idan waɗanda suke ganin kamar da'awar Malam Jafar ta ƙare da tafiyarsa, to su sani yanzu ma aka fara. Matuƙar muna da rai wannan abun ba zai tsaya ba. Don haka ɗan uwa suna nan a tsaye da ƙafafuwansu akan cewa za a ci gaba da sa shi, za a ji gaba da jin wannan sautin da ba a so a ci, wannan muryar da take keta gidajensu, ta keta kunnuwan ƴaƴansu da matansu da jikokinsu, za ta ci gaba, ba za ta dakata ba. Don haka su ƴan uwa da suke wannan aiki suna neman tallafin dukkan wani masoyin Sheikh Jafar Mahmud Adam, masoyin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, masoyin tauhidi yayi nasara akan shirka, sunna ta yi nasara akan bid'a, suna neman taimakon agaji akan daukan nauyin wannan aiki ya ci gaba. Asusu ne abu da yake, duk abinda zaka sanya Allah madaukakin sarki zai rubanya maka shi, kuma babu wani lokaci da muke buƙatar mu ƙara ɗinkewa mu taimakawa da'awar irin yanzu. Idan Allah ya gaya mana cewa waɗannan da suka kafirta suna ciyar da dukiyarsu duk da cewa asara za su yi ba za su yi nasara ba, amma kashe dukiyar suke yi, to ina mu da muka san cewa idan mun kashe Allah madaukakin sarki zai bamu ninkin baninkin abinda muka bayar. Innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun walladhina kafaru ila jahannama yuhshar. Idan waɗannan da Allah ya riga yayi wa tambarin halaka, yayi wa tambarin hasara, yayi musu tambarin yan wuta, ba su tsaya ba, kullun kashe kudin su suke wajen yada barnar su, wajen fada da gaskiya. Na kai kuma da Allah madaukakin sarki yayi maka gamda ka tar ka san gaskiyar, ka gane ta karara, kuma zama kana ja da baya. To muna roƙon dukkan wani masoyin wannan da'awa din ya taimaka wajen mu ci gaba da yada ta, ta shiga ma inda da ba a jita ba, kuma a jita a inda aka jita sama da yadda da aka jita. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Waɗanda suka ciyar da dukiyar su, Allah madaukakin sarki ya musanya musu da mafi alkhairi, ya ƙara musu akan abin da suke da shi. Waɗanda kuma suka yi rowa mala'ikuna addu'a, Allah ka karbe abin daga hannunsu. Haka mala'iku suke, ba wai addu'a ta bace, ni ina hikaito maka addu'ar mala'ika ce. Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa a'ti mumsikan talafan. Wanda yake ciyar da dukiyarsa dan Allah, Allah ka ƙara masa mala'ika, kullum haka yake addu'a. Wanda kuma yake riƙewa baya so ya bayar, Allah ka lalata kuɗin. Maganar azumin nan da ake cewa na Sha'ban, na nisfu Sha'ban, da wasu salloli da ake taɓaɓatu ana ta yayata su, waɗanda ba su tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, wato matsalar shi ɗan bid'a, sunnar ba zai yayata ta ba, ba zai ɓaɓatinta ba. Shi fa watan nan Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda yazo cikin hadisi sahihi, yana cikin sahihul Bukhari, hadisin sai na Aisha take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba azumtar wani mata cikakkensa ba, in ba Ramadan ba, amma yana azumtar yawayawacin kwanakin Sha'ban. Sai da Aisha ta faɗi wannan, Sha'ban yana daga cikin watan da manzo Allah yake yawaitar azumi a cikinsa, ba a fito an yada wannan ba, amma aka fito aka dinga zuzuta wasu hadisai na ƙarya, na ƙarya ƴan jabu bara gurbi, wanda tuni malamai sun gama bayaninsu sun yi kace-kace da su, ba yau ba shekara sama da dubu malamai sun yi magana a kan wannan. Littattafan da aka rubuta a kan mawdu'a, tun daga kan al-mawdu'at da Ibnul Jawzi, kai tun kafin Ibnul Jawzi, littafin al-kamil fi du'afa na Uqayli ya kawo su daga cikin waɗannan rubabbun hadisan, ya yi bayanin rube wasu. Al-Uqayli a cikin littafin sa ad-du'afa, waɗannan biyu sun rasu tun kafin shekara 2000 da suka wuce. Ɗayansu ya rasu shekara ta 354, ɗaya ya rasu shekara ta 365, 300 da 'yan kai. Littafansu suna nan har yau ana karanta su. Sun bata wannan hadisa. Ibnul Jawzi sama da shekara 800 littafin sa'al da tazkiratul mawdu'at. Ibnul Jawzi ya rasu tun shekarar hijira tana 595, ya rubuta waɗannan hadisai, ya kuma ce ba su da kyau, ya kuma faɗi dukkan dalilan da suka sa hadisan suka rubu. Al-Fawa'idul Majmu'a na Shaukani, yana nan ana karantawa ga waɗanda suke karatu. Tazkiratul Mawdu'at na Muhammad ibn Tahir al-Fattani, yana nan shi ma duk sun kawo waɗannan. Al-La'alil Masnu'a fi Ahadithul Mawdu'a na Suyuti, ya kawo waɗannan. Tanzihu Shari'a na Ibn al-Arraq, ya kawo waɗannan. Duk ya nuna cewa waɗannan hadisai ne waɗanda aka kirkira don su ɓata shari'a. Malamai sun yi bayani, amma 'yan bid'a malam sun zakalkale, sun yaɗawa suke. To ni abin da nake fahimta, wai ganin cewa yanzu kasuwar bid'a ba ta ci, to ko da ƙarfi sai an dasa bid'a, ko da ƙarfi. Saboda haka an samu kafofin watsa labarai da suke ɗaurewa bid'a gindi, ana ta yaɗa ta. Kaga malam mutane sai haba-haba ake da bid'a, amma sunnar ba a haba-haba da ita. Ba za ka ji in Sittu Shawwal ya zo an yi wannan ba, ba za ka ji Yawmu Arafa an yi wannan ba, ba za ka ji azumin Alhamis da Litinin ɗin nan ana yin wannan ba, ba za ka ji Siyamu Ashura ana yin abin nan, Tasu'a ana yin wannan ba, ko Ashura. Amma da na bid'a ya zo, sai ka ji gari ya ɗumame,
ana ta maka waya, ana ta maka waya, yaya an ce akwai wani, saboda su ƴan bid'a dama in suka tashi ka bid'a sai an tattaro wata gara bata kowa yake ce zaka samu kaza, zaka samu kaza, zaka samu kaza, zaka shi ko ya fi so a ce zai samu. Yanzu wancan hadisin an ce sayyidatuna Aisha ta ce manzo Allah yana yi, amma ba a ce ga abin da za a baka ba, don haka bai ji farashin ba, ba zai yi ba, amma wannan ya ji an faɗi farashin, kai farashi dai bai tsoka. To dama ita bid'a in ba a kawata maka ita haka ba, ba za ka karbe ta ba, ba za ka karbe ta ba, amma da an kawata maka ita ma da shikenan, sai mutane a su kwana. To duk wanda yayi wannan in yana sana'a ya ji cewa ba daidai bane yayi, to ya sha yuwar banza, inda ya ji fadakarwa, in ko bai ji fadakarwa ba yana zaton sunnar ce yayi, muna fatan Allah ya bashi lada, Allah ya bashi lada. Amma daga yau ka a saki, daga yau ka a saki, kuma duk irin abin da ka ji dan bid'a yana karanta na hadisi, ka nemi a tace maka, ka nemi ahli sunna su tace maka, in ba haka ba wallahi ka dinga fada rami kenan, an dinga sa maka tarko kana fada kenan. Aljihunan su babu komai a ciki sai waɗannan rubarruban hadisan, don ba za su rayu ba sai da su. To matukar ka ce ko da yaushe ka ji an ce kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam shikenan, sai ka miƙa wuya, to zaka shiga cikin tarko, zaka fada cikin rami. Abdullahi dan Abbas, wani ana kiran shi Bushairu ibn Ka'ab al-Adawi, ya zo ya samu Abdullahi dan Abbas a zaune, sai yake ta cewa kala rasulullah, sai Abdullahi dan Abbas yake ta kawar da kai, ce a ni ban gane ba, abinda nake faɗa ne ka riga ka sani, ba ka so ka ƙaru ko ko a'a, abinda nake faɗa ne ba ka yarda da shi ba. Sai Abdullahi dan Abbas ya ce mun kasance da Musa habbai, da mun ji ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai mu kasa kunnuwan mu, mu bada hankalin mu, mu bada nutsuwar mu gaba daya, amma da muka ga mutane sun kama wasu ƴan hanyoyi sun shiga kwari, tudu da kwari, sai ya zan ba ma karbar abin da muka ji sai wanda muka sani. To in ba wanda ya tabbata a sunna sahihiya ba, to ya kamata ka yi taka tsantsan, musamman wanda ya shafi ibada da falala, da waye da waye, wani kalmar falala din nan tana fuskarsa, to Allah ya sauke. Da mun ce sati mai zuwa za mu ci gaba da tafsiri, to sai na ji cewa sati mai zuwa zai zama 25, azumi ya kurato, don haka za mu rufe tafsirinmu a yau, da fatan Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dacewa, ya nuna mana Ramadan, ya ba mu ikon azumtarsa, Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikhlasi cikin abin da za mu gabata na azumin watan Ramadan da ayyukan watan Ramadan. Allah ya karɓi ayyukan musulmi a duk inda suke, Allah maɗaukakin sarki ya ba mu gamdakatar da dacewa. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Idan za a zo dawowa, za a yi tashi da yinsa da yaɗa shi a garin Maiduguri kamar yadda shekaru.